sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 16 ga watan Maris shekarar 2020. Binta Esther ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa da mu sake kawo muku wani sabon shiri. A cikin shirin namu na yanzu, waɗansu manyan likitoci da manyan ma'aikata na hukumomin asibitin ƙasar Benin sun kai ziyarar aiki a jamhuriyar Niger. Bayan haka, za ku ji cewa a yau Juma'a, ministan lafiya a Najeriya Dr. Osagie Ehanire ya shaida wa 'yan jarida mutum na biyu da aka tsare shi a asibiti don ana zaton yana ɗauke da cutar coronavirus, yanzu dai an gano ba ya ɗauke da cutar. Muna tafa da ƙarin bayani. Idan muka bude layukanmu anjima za mu kawo muku wato idan muka bude layin wayar mu anjima za mu sauku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abin da yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce 1-2-0-2-2-0-5-5-5. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da yammaci ga kuma labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump yanzu haka ya ayyana dokar daukar matakan gaggawa domin yaki da cutar coronavirus a kasar. Shugaban na Amurka wanda yanzu haka yake yin jawabi ga jama'ar kasar ya faɗa a yau Juma'a da safiya cewa za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske, inda ya ce tuni da aka daura niyyar yin haka. A shafin sanadweta kuma Trump ya ce hukumar yaki da barkewar cutuka ta CDC ta duba tare da nazarin tsarin da wato tsarinta na yin gwajin, to amma kuma ba ta yi komai a kai ba. Ya ci gaba da cewa shugaba Obama ya kawo sauyin da kawai ya ƙara rincaɓe al'amura. Trump bai bada wata shaida ko ɗaya ba akan sauyin da ya ta'allaka da wanda ya gada. Da farkon yau Juma'a kuma China ta bayyana wasu mutane 8 sababbin kamuwa da cutar ta COVID-19. To sai dai karuwar cutar wato ƙasa da 10 baya nufin cutar ta kama hanyar ficewa daga ƙasar. Har kawo yanzu akwai dubban 'yan kasar ta China da suka kamu da cutar wato wadda ta yaɗu a faɗin duniya. Gwamnatin gundumar Tokyo a kasar Japan a yau Juma'a ta bada sanarwar cewa za ta ɗaga bikin buɗe cibiyar wasannin Olympics da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na Maris sakamakon annobar COVID-19. To sai dai ministan wasannin Olympics na kasar ta Japan Seiko Hashimoto ya ce babban kwamitin gudanar da gasannin Olympics na kasa da kasa baya tunanin sokewa ko kuma ɗage gudanar da gasar da za a gudanar a wannan bazara. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau Juma'a, Hashimoto ya ce duk da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar, jami'ai na ci gaba da shirye-shiryen samar da kariya domin gudanar da gasar kamar yadda aka tsara har ya zuwa ranar 24 ga watan Yuli da za a buɗe gasar. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya bada shawarar ɗage gasar wasannin na Olympics da aka tsara gudanarwa a watan Yuli a Tokyo har na tsawon shekara ɗaya. To sai dai kuma jami'an kasar ta Japan sun yi watsi da shawarar a 'yan kwanan nan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce faɗaɗar tashe-tashen hankali a Burkina Faso na tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu, yayin da kuma yake tilastawa 'yan gudun hijira daga Mali da adadinsu ke ƙaruwa komawa gidajensu. Hare-haren daga masu tsatsauran ra'ayin addini da ake dangantawa da ƙungiyoyin IS da Al-Qaida da tashe-tashen hankula na masu safarar bil'adama da barayi da kuma wato duk suna ƙara uzura yanayin rashin kwanciyar hankali a ƙasar ta nahiyar Afirka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa mutane 14,000 sun fice daga gidajensu a Burkina Faso a cikin kwanaki 17 da suka gabata, wanda ya bada jumlar mutane da aka raba da muhallansu ya zuwa 780. Ta ce kuma a cikin wannan lokacin fiye da mutane 2,000 ne suka arce a zaman 'yan gudun hijira zuwa makwabciyar kasar Mali. mai magana da yawun hukumar Baba Baloch ya ce ƴan gudun hijira daga kasar Mali na zaɓin komawa gida duk da halin damuwa da suke ciki, inda ya ce ya fiye musu sauƙin tashi hankali da zaman su a Burkina Faso. Jiragen yakin Amurka da suka yi shawagi a sararin samaniyar Iraki sun kai hari a wani wasu sansanoni mallakar wata kungiyar ta da kayar baya da Iran ke marawa baya a matsayin ramuwar gayya akan mummunan harin da aka kaiwa dakarun Amurka da na kawance sa'o'i 24 kafin harin. Hare-haren na yammacin jiya Alhamis da kuma safiyar yau Juma'a sun auna wuraren adana makamai na Katab Hezbollah da aka zargi sun kai hari akan wani sansanin sojin Iraki da ke arewacin Bagdaza a yammacin Laraba, wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin Amurka biyu da na Burtaniya ɗaya, yayin da wasu 14 kuma suka sami raunuka. A wata sanarwa da ta fitar, hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana hare-haren a matsayin na kare kai gurgurun yadda aka kai da kuma ke da manufar mai da martani ga barazana. Sanarwar ta ci gaba da cewa wasu daga cikin sansanonin makaman ne aka yi amfani da su wajen adana rokokin Katyusha da aka kai harin sansanin Taji da su.
Akai da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗansu manyan likitoci da manyan ma'aikata na hukumomin asibitin ƙasar Benin sun kai ziyarar aiki jamhuriyar Nijar a jihar Tahuwa, inda suka gana da takwarorinsu na Nijar. Daga birnin Tahuwa ga rahoton Mamuna Haruna.
Waɗansu manya-manyan likitoci ne da manyan ma'aikata na hukumomin asibitocin ƙasar Benin ke ci gaba da ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar, inda suka isa a garin Tawa da ke kasancewa hedikwatar wannan jiha, inda ɓangarorin guda biyu suka yi ganawa ta musayar ƙwarewa ta aiki wa junansu, kuma sun yi amfani da wannan damar domin tattaunawa game da irin matakan da ƙasar su ta Benin ta ɗauka domin tunkarar cutar da ke kasancewa game duniya ta coronavirus ko kuma COVID-19. Yanda shugaban babbar asibitin jihar Tawa Asuman Haja yi wa manema labarai ƙarin bayani. Muna miƙa godiyarmu ga ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar da shirya wannan ziyarar da musayar ƙwarewa aiki wa junanmu. Ba'a da bayan haka kun gani da kanku cewa wannan babbar dama ce muka samu, kasancewa labarun duniya sun mai da hankali ga cutar coronavirus ko kuma COVID-19. Domin su ba mu bayanin matakan da suka ɗaukar wa wannan cutar a ƙasar su ta Benin, duk da yake babu wanda ya kamu da ita a Benin zuke yanzu, tunda kun san muna da dangantaka ta iyaka inda al'ummomi guda ke zamne a waɗansu wurare, kuma abin yana da amfani sosai domin mu auna nasu matakai da suka ɗauka da irin wanda mu muka ɗauka a nan ta la'akari da namu yanayi.
Et nous avons aussi les mêmes populations. Donc c'était vraiment très très utile de faire cette rencontre pour pouvoir effectivement échanger de leur dispositif comparé avec le nôtre dans les conditions qui sont les nôtres.
Tawagar ta kasar Benin ta yi ziyarce-ziyarce da dama a babbar asibitin ta garin Tawa domin ganin yanayin aiki a wannan wurin, kuma ta yaba sosai game da abinda membobinta suka gane wa idanuwansu, kamar yadda shugaban tawagar ta likitoci na kasar Benin Dan Koro Pierre ya yi wa manema labarai bayani. Abinda muka gani a Tawa ɗauko daga tsari da ba da horo abin koyi ne, kuma abinda ya kamata a wallafa ne, hatta da aikin hukumar asibitin Tawa abinda ya kamata a sarrafa a koya ne. Na ji daɗi sosai, ina jinjinawa daraktan asibitin ta Tawa da muƙarrabansa. Wannan ziyarar ta manya-manyan likitocin ƙasar ta Benin a jamhuriyar Nijar, musamman a jihar
hartawa na nuna kyaukyawan dangantaka da ke tsakanin kasar ta jamhuriyar Niger da kasar Benin kasashen da har yanzu babu ko mutum guda a cikin su da ya kamu da cutar coronavirus Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
a gaida Mamman Haruna da wannan rahoton daga birnin Tawa Bari mu leƙa Najeriya inda a yau Juma'a ministan lafiya Dr. Osagie Ehanire ya shaida wa 'yan jarida cewa mutum na biyu da aka tsare da ake tsare da shi a asibiti da ake zaton yana dauke da cutar coronavirus yanzu dai an gano bai dauke da cutar daga Abuja ga Babangida Salihu Jibrin da ƙarin bayani
Mutum na biyu dan Najeriya da ake kyautatan cewa yana dauke da cutar nan ta mura coronavirus yanzu aka dai hukumomin Najeriya sun bayyana cewa bai dauke da wannan cuta ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagie Ehanire shine ya bayyana hakan Juma'a nan ga manema labarai a Abuja shi dai wannan dan Najeriya wanda ya yi mu'amala da dan kasar Italiya nan da tun farko aka gano yana dauke da wannan cuta kuma har yanzu ake ci gaba da tsare da shi inda yake samun lafiya an kyautatan cewa shi ma ya kamu da cuta sai dai kuma bincike na baya-bayanan kamar da ministan ya yi bayani an gano cewa bai dauke da wannan cuta kuma nan ba da daidai ba za a sallame shi ministan dai ya yi bayanin cewa shi kanshi dan kasar Italiya nan da ke dauke da cutar kuma yake karban magani yana samun sauki kuma shi ma ana sa ran za a sallame shi daga asibitin a mako mai zuwa ministan ya kara da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta haramta yan wasu kasa shigowa Najeriya ba kuma ba hana 'yan Najeriya zuwa wata ƙasa ba saman idan aka yi la'akari da karancin wa'anda ke dauke da wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19 a Najeriya sai dai ya ce gwamnati za ta ci gaba da ƙara kaimi wajen bincike da kuma lura da masu shiga da fita Najeriya da tushoshin jiragen sama da kan iyakokin ƙasar yanzu haka dai gwamnatin Najeriya ta ba da shawara ga 'yan Najeriya da su gudanar da alluran rigakafin yellow fever tare da samun katin shaida da ke tabbatar tar da hakan kafin su yi balaguro zuwa wata ƙasa ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya kawo yanzu ta bayyana cewa bata hana wani kamfanin safarin jiragen sama shigowa Najeriya ba amma kuma kamfanin jiragen saman Turkish Air wato kamfanin nan da dan kasar Italiya ya shigo Najeriya da ita ta bayyana sanarwar saka ita zirga-zirgar jiragen ta zuwa Najeriya har sai wani lokaci sanarwar da kamfanin jiragen saman Turkish Airlines ta fitar da na cewa an dauki matakin ne domin na rigakafi musamman ganin yadda cutar ta coronavirus ke ci gaba da karuwa a wasu yankuna na duniya musamman ma da yankin Turai da Amurka yanzu dai a yanda ake ci gaba da samun rahotannin karuwar bazo wannan cuta a sauran kasashen duniya kuma a Najeriya ta ci gaba da ba da shawara ga 'yan Najeriya da su ci gaba da gudanar da harkoki na tsafta domin kiyayewa ko rigakafi da kamuwa da wannan cuta kamar da likita Dr. Sadiq Ali Husaini ya yi karin haske
akwai kuma buƙatar mutane su daina daukan hannunsu suna taɓa bakunansu hancinsu da kuma idanunsu domin kar su ɗebi wannan ƙwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan kafafen idanu bakuna da hanci akwai kuma buƙatar mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally sai ya yi kokari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin nan ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin a bincike menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi magani idan mutum bai da lafiya musamman mura da tari akwai buƙatar ya ɗan ƙaurace ma mutane ya kira ko kuma ya tashi tsoho ya tafi ma'aikatar lafiya domin a duba lafiyar shi.
Babangida Jibrin murya Amurka daga Mina.
A gaida Babangida Salihu Jibrin. To masu sauraro, yau ma kamar kowace Juma'a muna son jin ra'ayoyinku akan duk wani abin da yake damunku. Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Gadai maganar ta zo.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Masu sauraro, wa muka samu?
Yawwa, suna magana da wani ne daga Benue State, Kukurdi.
To, me ya ra'ayinka a yau?
Ni ra'ayina a yau shi ne kamar magana game da cire sarkin Kano a tsara sunufi. Mun yi bakin ciki sosai. Gwamnatin Kano ba ta yi adalci ba. Gwarai.
To muna godiya.
Yawwa, an kuma san gane sun faɗa miki. Yawwa, Malam Iliya Kano daga Mukuri.
To muna godiya. To wa muka samu daga Niger?
Ibrahim ne yake hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, ko zaka ga mana ra'ayoyinka?
To ra'ayina guda biyu ne. Na farko muna isar da ta'aziyyar mu bisa ga ainihin dan uwanmu abokin mu wanda muke tare da shi kowane lokaci musamman a wannan gidan rediyon naku. Injiniya mai gero maki rukun Tagore bisa ga ainihin rasa mahaifiyar shi. Allah ya mata rahama, Allah ya ji kanta ya rahamshe ta.
Amin. To muna godiya.
Sannan na biyu game da ainihin dan majalisun mu da suke cewa za su dakatar da shigo da Nareto a Najeriya. Sosai suna duk kwangilolin da ake ba su na wutar lantarki ba sun ke cinyewa kuma yanzu suna duk halin da kuncin da muke ciki yanzu a Najeriya nan na rashin wuta kuma su ya su kaga mana wannan ba su ainihin ba su gyara mana wutar lantarki ba yanzu musamman wuta daga Idi zuwa nan daga da an ba da kwangilon ta wani shekara 16 da falafalin duk sun saba an kasa su ma buɗe mana ma abin ya gagara. Munan namu da na sani kenan bisa ga ainihin sauran yan uwanmu na su jihohin ƙananan hukumomi da sauransu da su suna fafi gyaran shi ya kamata su yi ba ainihin su ce kuma su dakatar da shigo da Nareto a Najeriya ba abin da zan faɗa kenan.
To muna godiya Malam Ibrahim. A daga jihar Bauchi wa muka samu?
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kashin madaji an rukumar Ganjo a jihar Bauchi.
Wa alaikum salam. Malam Sama'ila, ko zaka gaya mana kaɗan daga cikin ra'ayoyinka?
To alhamdulillah yau abin da nake so in yi tsokaci akan shine ina godiya wa Allah subhanahu wataala, ina kuma godiya ina tsara addu'a ma Sarki Muhammadu Sunusi wanda yake kan hanyarsa na zuwa Lagos. Ubangiji Allah ya kara ɗaukaka darajarsa. Abin da aka yi masa kamar yadda ya faɗa, Allah sa kan yi zama masa alkhairi, Allah sa ya zama masa taki, kuma muna tare da shi 100%. Ubangiji Allah, wannan kotu da sai yanke hukunci mun ji daɗi. Domin gwamnatin ƙasar nan ta nuna da cewa data yi gaskiya, ba gaskiya ake ba, ba dokan ake bi ba. Don haka ina yi wa mai martaba Sarki Muhammadu Sunusi fatan alkhairi, Allah ya ɗaga darajarsa, Allah ya ɗaukake shi.
Ubangiji Allah
ya ɗaukake shi gaba-gaba.
Muna godiya Malam Sama'ila. To wa muka samu daga jihar Taraba?
Assalamu alaikum, kuna magana da Sadi Haruna Madaki Bantaje.
To wa alaikum salam Malam Haruna, ko zaka gaya mana kaɗan daga cikin ra'ayoyinka?
Ra'ayina kwanakin bayana ji kun shiga shekara 41
sosai,
amma kuna kirga wakilanku ku ɗan BOA sai na ji Kano, Abuja, da Abuja sauran jihohi duk suna kai uku hudu, amma abin mamaki Taraba da Adamawa mutum ɗaya ne, Ibrahim Abdulaziz. Shin ɗin ma cikin Jalingo ka dai sani, bai san gefen ta Ukari ba, bai san ta Bali ba. Sai da yanzu haka ni dan ina kan hanya ne, amma ban taɓa gani wannan mutum ko sai dai ba. Amma mun ji labarin a Kano wakilai sun kai uku ko hudu ma, Abuja sun kai biyar, Sokoto sun kai uku, amma Taraba da mutum ɗaya. Muna roƙonku idan za ku ɗauka ma'aikata ku kara wani a yankin ta nan, ku kuma ɗauka ɗan jihar saboda ya san iwon da ya san jihar sosai.
To muna godiya Malam Haruna da wannan ra'ayi. Wa muka samu ne daga Port Harcourt?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
sunana Salisu mai dindin garin Badakon.
To Malam Salisu, ko zaka ga mana ra'ayinka?
To ni ra'ayina shine wa kan yan majalisun. Da suke wanda ya kawo kudirin cewa wai a daina amfani da generator. To ni ban ga yan majalisun nan wai ba su taba kawo wani kudiri wanda zai amfani talaka ba, sai dai wanda zai kuntata ma talaka shine za su rinka kawo. Ni na ganin wanda ya kawo wannan kudiri a majalisa cewa wai a daina amfani da generator. Sai kuma ya kamata ma yan jiha su bi mai kiran yi domin ya dawo da mu da wani amfani ma wannan kawo kudirin. Ya kamata su rinka kawo kudirin da zai amfani talaka, wanda talaka za su yi masa addu'a. Gode masu san cewa suna wakiltar su, amma ba irin wannan kudirin wanda ba a amfana ba, ba a amfani su ba gaba daya.
To mun gode. Muna godiya Malam Salisu. To wa muka samu daga Zaria?
To ran kere da sunana Musa daga Kwangida, a member Kwangiyan Taska a Taladar, don zo ne muke gaisuwa da fata alkhairi. Wato ni zan yi magana ne game da yadda gwamnan Kano ya cire sunuti. Wato abin da yake faruwa a ra'ayina shine su kan sarakunan menene dalilin su na shiga siyasa. Kun ga irin wannan abu ya so ya faru a jihar Kaduna fa, a lokacin da aka yi zaɓe shi gwamna sarki ya nemi kamar yana goyon bayan wancan lamarin Yaro, kuma daga baya shi wannan na yanzu yar faida yake. To kun ga da a ce zai kokarin ya ce zai bi irin wannan abu, kun ga abun ba zai kyau ba. So zo da haka ya kamata su sarakuna su rike girmansu, su rike dattakon su, daina shiga siyasa. Haka su kuma yanzu abin da ya faru a Kano din nan, in ba Allah ya kiyaye ba, to abin da zai rika faruwa kenan a sauri.
So ya kamata
a sa ido a kiyaye. Sunana Musa Kwangila, ku dace lafiya.
Muna godiya Malam Musa. Yanzu kuma za mu shiga jihar Kwara. Wa muka samu daga nan?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Dallo Garba Dina Sokoto a Najeriya, mai kula kala-kala daga nan Kwara a Najeriya. To ni dai ina fatar alheri musamman ma ga waɗanda suka taya ni a jaje na rikin yayan mahaifiyata wadda Allah ya watikawa. Haka kuma mai gero makeri Kwantagore shi ma ya rasa mahaifiyarsa. Da haka muna duka da waɗanda suka bi waya, da waɗanda suka zo suka yi mana ta'aziyya, duka muna musu muna musu gaisuwa ta musamman. Haka kuma muna fatar duk wanda Allah ya watika, Allah ya gafarta masa, ya huta, kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.
Amin.
Dallo Garba daga nan Kwara Najeriya, nagode biyo.
To amin, muna godiya Malam Garba daga jihar Kwara. To yanzu kuma za mu leka Kaduna. Wa muka samu ne daga jihar Kaduna?
Musa Yahaya daga nan Gangara jihar Kaduna.
To me
assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ko zaka gaya mana kadan daga cikin ra'ayoyinka?
To kadan daga cikin ra'ayoyina, ina jawo hankalin gwamnati ga Allah don girman Allah kafin ta yi magana akan almajirai a hana bara ko ai kaza. To da tattalin mu almajirai abinda za ta rinka ba ta za su ba almajirai din nan, ko kuma za su rinka samu ta hanya, domin kada a ce za a kashe makarantu na Alkur'ani da sauransu. Shi ma wannan ina ganin akwai illa, saboda haka a duba a ga yadda al'amarin yake. Shi ma hanya ce ta neman ilimi, kuma a bunƙasa wannan hanyar neman ilimi ta na Alkur'ani, shi ne ra'ayina.
To muna godiya. Muna godiya. To masu sauraro, a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinku, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Yar takarai don ƙasar jamhuriyar Kamaru Hajara Nunci ta zamto ta 15 a jerin sunayen matan da suka jajirce a duniya a fagen ƙwallon ƙafa na ɓangaren mata, kamar yadda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta yi ƙididdigarta. Haka zalika Steve Mamwe ɗan ƙasar jamhuriyar Kamaru, hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF ta ba shi lambar yabo a fagen masu buga tamola na ɓangaren matasa na nahiyar Afirka, a yayin da ƙasar Kamaru ta gwabza da ƙasar Tanzania a gasan cin kofin matasa na yan kasa da shekaru 17 wanda aka yi wajerar da kasar jamhuriyar Kamaru a zagayen farko sai kuma wasan sada zumunta da kasashen nahiyar Afirka daban-daban za su gudanar a kasar Kamaru musamman a birnin Yaounde na wasan volleyball domin shirye-shiryen da ake yi na halartar wasan Olympic da za a gudanar a Tokyo kana tsohon captain din kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto ya roki gwamnatin kasar da ta sako tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru Finkapot ya Muhammad bayan ya kwashe shekaru 6 yana garkame a gidan yarin da ke birnin Yaounde Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to masu sauraro yanzu kuma ga wannan sakon
kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne yaji gangan jiki ya tsira
to a gaida Grace Alheri Abdu da Abdul Aziz Adli Toro da wannan sakon masu sauraro yanzu kuma ga labaran ga takaitattun labaran duniya
a takaice kuma da dimidimin sa shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar daukar matakan gaggawa domin yaki da cutar coronavirus a kasar inda yace za a soma gwaje-gwajen cutar ta coronavirus masu yawan gaske kuma ga dangadan gwamnatin gundumar Tokyo a kasar Japan a yau Juma'a ta bada sanarwar cewa za ta daga bikin bude cibiyar wasannin Olympics da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na Maris sakamakon annobar cutar COVID-19 to sai dai ministan wasannin Olympics na kasar ta Japan Seiko Hashimoto ya ce babban kwamitin gudanar da gasannin Olympics na kasa da kasa baya tunanin sokewa ko kuma dage gudanar da gasar da za a gudanar a wannan bazara Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce fadadar tashe-tashen hankula a Burkina Faso na ƙara tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu yayin da kuma yake tilasta yan gudun hijira daga Mali da adadin su ke karuwa komawa gidajensu hare-haren daga masu tsatsauran ra'ayin addini da ake dangantawa da kungiyoyin IS da Al-Qaeda da kuma tashe-tashen hankula na masu safarar bil'adama da barayi duk suna ƙara uzura yanayin rashin kwanciyar hankali a ƙasar ta nahiyar Afirka Jiragen yakin Amurka da suka yi shawagi a sararin samaniyar Iraki sun kai hari a wasu sansanoni mallakar wata kungiyar ƴan tada kayar baya da Iran ke marawa baya a matsayin ramuwar gayya kan mummunan harin da aka kaiwa dakarun Amurka da na kawance sa'o'i 24 kafin harin hare-haren na yammacin jiya Alhamis da kuma safiyar yau Juma'a sun auna wuraren adana makamai na wannan kungiyar
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da Julie Ladas Gresham wadda ta taya hada shirin ta kuma ba da umarni ni Binta Yasiro nake cewa da kuma injiniyan mu Peter Hadley ni Binta Yasiro ke cewa Allah ya sa ku kwanta ku tashi lafiya
Afrique.